Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniyar mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Russia Vladimir Putin ya jagoranci wani gagarumin atisayen soji a yayin da barin wuta ya tsananta a gabashin Ukraine jiya Asabar, bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ce Putin ya ma yanke shawarar mamaye Ukraine. Na yi imanin cewa ya ma yanke shawara, muna da dalilai na yin imani da hakan, a cewar Biden shekaran jiya Juma'a yayin da yake jawabi daga fadar White House. Jiya Asabar, sojojin Russia sun kaddamar da wani gagarumin atisayen sojojinsu na ɓangaren nukiliya, wanda Putin da kansa ya jagoranta, ko da yake Biden ya ce bai yi imanin cewa a haƙiƙa Putin na tunanin amfani da makamin nukiliya ba. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce rawar dajin wadda fadar shugaban Russia ta ce tun da farko an tsara ta ne don tabbatar da cewa an shirya tsaf, ta hada da jerin atisayen amfani da jiragen ƙarƙashin ruwa wajen harba makamai masu linzami masu iya isa wata nahiyar daga wata, a yayin da Putin da shugaban Belarus suka sa ido akan harkar. A halin da ake ciki kuma, lugudan wuta da cilla rokoki sun tsananta da daren jiya Asabar a yankin Donbas na gabashin Ukraine, ta yadda tsananin tashin bama-bamai ya dada janyo fargabar cewa ana gab da barkewa da yaƙi gadan-gadan. Shugaban jamhuriyar Donetsk da ta ayyana yancin kanta da kanta jiya Asabar ya bayar da umarnin ɗaura ɗamara ga duk maza masu lafiya da su gabatar da kansu ga masu ɗaukar soji su shiga rundunar yankinsu. An hana maza masu shekaru 18 zuwa 55 ficewa daga jamhuriyar mai ra'ayin Rasha wadda ke ƙuryar gabashin Ukraine. A wani al'amarin kuma mai firgitarwa, shugaban Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wata dokar soji jiya Asabar mai kiran duk wani tsohon soja mai sauran ƙarfi da ya je wurin koyon harkokin yaƙi. Wasu ƙwararru sun ce wannan wani abu ne da aka saba yi shekara-shekara, to sai dai a watan Afrilu akan yi, ba a watan Fabrairu ba. Mutane aƙalla 15 sun mutu a garin Beledweyne na yankin tsakiyar ƙasar Somalia jiya Asabar, a cewar gidan talabijin na gwamnati, bayan da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa a wani wurin cin abinci, wanda shaidu suka ce ya yi cunkus da jami'an gwamnatin yankin da kuma 'yan siyasa. Ƙungiyar mayaƙa ta Al-Shabab ta yi ikirarin kai harin, a cewar rahoton bayanan sirri na shafin SITE mai sa ido kan ƙungiyoyin mayaƙa a yanar sadarwa. Tsatsaurar ƙungiyar mai da'awar kishin Islama, wadda ta saba kai hare-hare kan muradun gwamnati da farar hula, ta kaddamar da hare-hare biyu cikin makonni biyu da suka gabata. Indiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun rattaba hannu shekaran jiya Juma'a kan wata yarjejeniya wadda ƙasashen biyu ke ganin za ta inganta cinikayyarsu ta bai ɗaya zuwa $100 billion daga yanzu zuwa shekaru 5 masu zuwa. Wannan ɗaya ne daga cikin jerin yarjejeniyoyin cinikayyar da Indiya ke ƙoƙarin shiga a wannan shekarar don faɗaɗa tattalin arzikinta da annobar corona ya addaba. Masana tattalin arziki sun ce wannan wani gagarumin sauyin salo ne daga abubuwan da suka gabata lokacin da Indiya, wadda ke kare fannoni da dama na tattalin arzikinta ta wajen lafta haraji, ta yi jinkiri wajen shiga yarjejeniyoyin kasuwanci mara shamaki. Firaminista Narendra Modi na Indiya da yarima mai jiran gado na haɗaɗɗiyar daular Larabawa Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan su ne suka rattaba hannu kan gawurtacciyar yarjejeniyar ta tattalin arziki. Ɗaruruwan 'yan sanda saye da kayan kwantar da tarzoma sun karaɗe hanyoyin Ottawa, babban birnin ƙasar Canada da aka afkamar, suna ta kamawa da korar masu zanga-zanga, suna janye motocinsu, inda a ƙarshe suka shawo kan al'amura akan hanyoyin da ke gaban ginin majalisar dokokin ƙasar. yayin da masu zanga-zangar suka ja baya saboda matsin lamba daga cikin ayyuka mafiya girma da 'yan sanda suka taɓa yi a tarihin ƙasar ta Canada. Hukumomi na fatan wannan zai zama ƙarshen zanga-zangar da aka shafe makonni uku ana yi kan tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar corona da gwamnatin Prime Minister Justin Trudeau ta ɗauka. A ɓangaren wasannin Olympic kuwa, Bart Swing na ƙasar Belgium ya doke abokin karawarsa a fafatawa mai tsanani ta tseren skating na ɓangaren maza a birnin Beijing jiya Asabar, inda ya ciyo ma ƙasarsa lambar zinarin ta farko a tsawon shekaru 74 na gasar ta lokacin sanyi. Swing ɗan yankin Pyeongchang, wanda a baya ya ci lambar azurfa da farko yana can baya ne kafin tseren ya yi tsanani zuwa lokacin gamawa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa, kasuwa akai miki dole, kasuwa
akai miki dole,
kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasar mu.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sannun mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin kasuwa akai miki dole na muryar Amurka. Yau kuma ga mu a wata kasuwa, ita ma dai a cikin kwaryar garin Kaduna, amma ta sha bamban da irin kasuwanni da muke zuwa. A iya cewa kasuwa ce amma masana'anta, wato kasuwar Fanteka. Ko da ke dai Fanteka guda biyu ce, akwai tsohuwar Fantekar Sabuwa. A wannan Fantekar da muke ciki tsohuwar Fanteka ce, a saboda haka akwai abubuwa daban-daban, akwai masu yin gadaje, kera gadajen a kera su a bada salin su a siyar, sannan akwai guraren masu yin tukwane, akwai masu yin akwati, akwai masu yin gadajen karfe, ga na katako, ga abubuwa dai a Fanteka sai abin da ka gani. To yanzu haka na shigo wata rumfa, gashi nan kuna ji ana kwalkwalkwal, kare kere-kere ake na gadaje, kayan dukkan da ake kawo daki da kamfani dai. Gani tare da ɗaya daga cikin shugabannin wannan kasuwa, Alhaji, da farko masu sauraro, su ji sunanka.
Sunana Zakariya D. Umar.
Malam Zakariya, me da me muke iya gani a wannan kasuwa ta?
To yanzu dai abubuwan da ke gani, ga gadaje, ga kujeru, wardrobes, komai dai na kayan ɗaki muna yi, tunda kan gado kanshi akwai drawer, akwai kujera, duk wani abu dai na ɗaki, in dai na ado ne na ɗaki, to muke yin shi. Mu yi misarar, mu yi masu aure su zo su ba da yaranmu a yi aiki da shauransu, duka flash doors, duka wani abu da ka sani, kitchen cabinet da komai duka ana yi ana.
To amma na ga wasu katakwayen daban da wasu katakwayen, ga wasu nan wanda an yi ba ma a bukata a musu fenti, ga wasu kuma kamar tsofaffi ne za a goge a gyara kuma su dawo sababbi, ya abin yake.
To wayannan wanda kake gani wanda ba sai an yi fenti ba, ana ce mai MBF. To akwai kala-kala, kamar yadda yadi yake, kake ganin yadi na riga ko na wani abu, to haka yake kala-kala-kala, sun fi kala 20.
Nan a iya cewa kamfani ne na yin kayan daki. To a wannan kamfani ana yi ne a sarar ko ana yi a siyar, ko ko uwar iya da za ta aurar da ita kawai za ta wani tabarai ko mahaifin iya?
To duka ba wanda ba a yi, za su zo nan, daga wani gari ma ana zuwa nan Fantega, don a nan Fantega zan iya ce ma arewacin Najeriya gaskiya mu mun hada ko ina ne, don ba daga inda ba a zuwa nan kasuwar.
Ya tarihin dadewar wannan kasuwa ta dade?
To alhamdulillah ta dade. Ni kaina da kake magana da ni, gaskiya ina kasuwar nan sama da shekara 40. Lokacin in ka zo neman wani mutum zaka same shi, duk wanda ka tambaya in Allah yadda an ya san shi. Amma yanzu ni da nake maganan nan, akwai wa'anda in na gani yara ban san su ba, a layin ma da nake, alhamdulillah mu kanmu nan kafinta, tsakani da Allah, in na ce ma ga adadin yawan yaran mu anan, to sai dai kawai a yi harsashe, domin akalla a nan shagon ne yara sun fi mutum 20. Alhamdulillah.
Nagode kwarai. Akwai matasa burjik a wannan shago, amma bari ɗaya ya ɗan magana. Na gode ta ɗinki a cikin wannan shago da nake ciki kamun tafi. Malam, me sunanka?
Sunana Aliyu.
Malam Aliyu, na gan ku matasa irin ku, ga ku nan azu, me da me kuke koya, ko kuma kai ka riga ka fara nuna?
To muna koyan aikin kujera da gado da sauransu, duka dai kayan ɗaki.
Akwai mataki-mataki na kai ka ɗara wasu, ga wasu ƙanana nan, kai kamar shekara ka nawa da fara koyan aikin nan?
Zan iya kai shekara 10 da fara aikin nan.
Yanzu da me za ka iya ƙerawa?
Insha Allah zan iya kera kujera gado wardrobe hakan.
A ce an kusa yayi ka.
Insha Allah.
To muna godiya Mallam Aliyu. To masu aro kamar yanda muka gaya muku wannan kasuwa ta Fanteka kusan ta hada komai. Ina cikin wucewa a cikin kasuwar sai naga wani shago babba haka wanda kusan kayan komai na yin wayarin din ruwa a gidajen mutane da ake cewa plumbing. Kayan plumbing ne kawai ga sunan iri-iri wasu ma ni ban ma san sunan sa ba. Alhaji masu aro za su ji cikakken sunan ka a wannan kasuwa ta Fanteka.
Na Alhaji Ya'u Shehu.
Alhaji Ya'u Shehu me da me kike sayawa?
Ina sayar da kayan plumbing ne.
Kamar da me da me kenan?
Yawa, abin da ya danganci toilet, ya danganci overhead tank, ya danganci pipes, ya danganci kuma kaya na wayarin. Muna ce mashi piping, kayan piping na gida.
Naga kamar wasu kamar a iya cewa second hand, wato wanda an taba amfani da su aka fito da su sabanin wani guda ka je ga duka sababbi ne. Ya yanayin naku?
Yanayin wato su second din gida, misali wani yakan sayi gida ya ce abinda kawai yake bukata fili. To irin shi ne wani lokaci sai su kira mu su ce to in muna bukatan kayan wani lokaci suka ce hatta rufin din gidan ma in muna bukata muna isa su filin kawai suke so.
Amma mutane sukan zo su sai su ce suna neman irin waɗannan sakan sakan kayan.
Eh kwarai kuwa kusan yanzu ma da yake ba kuɗi a hannun jama'a kusan sakan din ma dai shine ya fi tafiya saboda shi kowane lokaci za a zo a tambaya dan mutane ba kuɗaɗe a hannunsu.
Amma ya magana farashi akwai bambanci ne tsakanin sabo da farashi?
Sosai sosai. Yanzu misali kamar toilet sabo da lokacin abin duniya tana kwance baya wuce 10,000 baya wuce 2,000 a ce dai karkari karshen shi 12 amma yanzu ya kai kusan 24,000 kusan ya ninka. To haka yanayin sabon yanayin shi sakan ɗin da bai wuce 5,500 amma yanzu ya kai har 15,000 shi kuma. To kajin da abubuwan suke.
Wato idan mutum ya zo siyan sakan zai samu sauki.
Zai samu kwarai da gaske.
To muna godiya Alhaji. To masu aro yanzu haka dai muna cikin tsakiyar kasuwar Fanteka wadda ita kuma take tsakiyar garin Kaduna. Kun ji irin dadewa da wannan kasuwa ta nan wajen kere-kere ne kuna jin ana ta kalkalkal abubuwa ne ake kirawa har da tukwanen girki da sauransu. Alhaji me sunanka ga mu a wani shago?
Sunana Muhammadu Sani.
To me kuke kirawa?
Muna kera tukunya, muna kera murhu zuwa matsani.
Sai wani irin tukwane?
Tukwane kamar na irin shafa wanda ake zuwa na abin da murhu na abin nan na girki.
To wannan murhun itace ko na gawayi?
Eh itace muna yin na gawayi muna yin na itace.
Ya maganar kasuwa?
Kasuwa alhamdulillah.
Kuna sayarwa ne ɗaiɗai ko ko sari?
Muna ba da sari muna sayarwa ko abinnan muna sayarwa ɗaiɗai.
Yanzu kamar wancan murhun da naga an kera zai kai nawa?
Wannan kamar wannan abin da muke sayarwa muna sayar da shi 1,000.
Wanda ya fi shi girma fa?
Wanda ya fi girma muna sayar da shi 500,000.
To murhu
wanda ya fi wancan girma muna sayar da shi 2,000.
To idan tukunya ce kamar wancan tukunyar da na gani ta tasa za ta kai nawa misali?
Eh muna sayar da kamar 4,500. Wacce ba ta kai ta muna sai ta naira 3,500.
Kamar yadda muka gaya muku masu aro har yanzu muna kasuwar Fanteka wadda kasuwa ce ta kere-kere. Kuma yanzu gashi na ga wani matashi a wata inuwa ya faffalla wasu abubuwa yana ta kera kamar abun biredi ne ko me sunan ka mala?
Sunana da farko dai sunana Yusuf Jibrin.
Mala Yusuf me kake kera ne?
Ni ina kera gwangwanin biredi.
Gwangwanin biredi da me da me kuke yi?
Gwangwanin biredi muna yin da har da na cake da na kaji daga din muna yi da di same.
To
amma kuma gaskiya da dai muka fi karfin gwangwanin biredi ne.
Kukan yi ku aje ne ko ko kamfanin masu biredi ne suka zo su ba ku aiki?
Wani zubin mukan yi mu aje, wani zubin kuma masu gidan biredin su suke badawa. Kowane guda ɗaya dai ana sayar da shi 450.
To amma ya riba? Akwai riba?
A gaskiya alhamdulillah akwai riba tunda ana samu a rufa ma juna asiri. Akwai riba sosai wallahi.
To muna godiya.
Mun gode.
Muna ci gaba da zaga kasuwar Fanteka yanzu kawai sai na biyo wani guri tun kafin ana sana ji wani zafi na kona ne. Sai da naje naga ai gasa tukwane ake irin nan ban san sunan tukwanen ba amma ga ɗaya daga cikin manyan shugabannin ko jagorin wannan wuri. Alhaji menene sunanka?
To da farko dai sunana Modibo Isa baban Alhaji.
Wannan kamfani ne kawai na kusan komai na gurin me ake a wurin ne?
A gaskiya tukunya muke irin tukunya mai kafafuwan nan na aluminium. To don haka dole ne zaka ji gurin ya dume da zafi.
Da me ake yin ta to naje wannan zafin?
To wuta ne ga yanan dai a waje kana gani ana hurawa gawayi dai haka da aluminium ana narka aluminium haka.
Na wuto wasu masu tukwanen naga su ba wuta ba komai suke ta bubbuga nasu tasa ce ku kuma naku sai an narka?
Munamu sai an narka tabbas.
To me da me kuke hada?
To da farko muna hada gawayi da tanki na narkawa sai mu nemi blower na hannu na huri. To shine ake kuma hadin kenan dai da sauransu.
Wannan irin karafuna ne ake narka?
Aluminium ne haka condemn na mota da irin kwano na aluminium haka dai haka nan da
ake yanzu nan na joniya ce mun gafara na ga ya aje wani kantame mun abun mota shi ma dubutar za a jefa
shi a gaban ka ga yana ana jefa su cikin
yanzu wannan narkewa zai
yi da gaske kuwa
to iyaya irin waɗannan tukwane kamar katuwar tukunya
number 50
number 50 za ta kai nawa
number 50 kudin ta 35,000 ce a yanzu
to tukunya mafi kankanta number nawa ake ce mata
rabin number kenan
ita ita kuma nawa
ita kuma 1,000 ne
to nan ku kamfani ne ana ba da sari ne koko mai daya ma an yi zo da siya
ayyan sari muke bayarwa daga kasashe ma waje mannan suke zuwa su zo su sari tukwanan nan su tafi da shi har daga Kamaru Chadi Niger ina ne ba inda ba a zuwa siyan tukwanan nan namu wannan da kake gani da shi ake amfani a gidan biki buhu guda za a juye a cikin wannan na shinkafa kuma ta dahu lafiya lau
to ya yanayin kasuwa
to kasuwa alhamdulillah ba abinda zamu ce ma Allah sai dai godiya kawai muna gode ma ubangijin mu saboda gaskiya halin da ake ciki yanzu wannan hare-hare da sauransu da ake danya a kauyuka wannan kuma ya dan kawo mana cikas a kasuwancin namu gaskiya saboda da me a kauyuka ake yawan siyan kayan a tafi da su a kauyuka to kaga kuma ba hanyoyi da ya kamata a shiga da sauransu da kayan to wannan ya kawo mana cikas sosai a kasuwancin namu
to ya magana farashi tsakanin shekara biyu ko uku suka wuce zuwa yanzu farashin ya dan ƙara hawa ko sauka
a farashi karuwa yayi ma sosai ma
to muna godiya kwarai
to alhamdulillah
na gode na ganka tabbata matasa yanzu kamar wannan kamfani na kawo nan matasan kowa abin da yake daban kana da mutun kan nawa
yanzu haka ina da mutun 15 dai a nan karkashi na anan yanzu haka
wannan kamfani ne mai zaman kai
yauwa kana gode
muna godiya walauro jama'a muna godiya kuma ina ganin iyaka abin da zamu kawo muku kenan a cikin wannan kasuwa zamu karkare a wannan masana'anta wadda naso a ce da zamanin sanyi nazo in sha dumi kawai dan gaskiya da huwa ce iya da huwa kawai tukwane kake gani inda ake kona karafuna a wannan kasuwa ta Fanteka kuma a madadin dukkan wa'an suka taimaka wajen ganin wannan shiri na kasuwa ya zo muku daga wannan kasuwa ta Fanteka dake kwaliyar garin Kaduna wadda kasuwa ce mafi akasari akwai kere-kere wasu ma bamu je gurin su ba don akwai masu kera gadaje kuma na karfe ko gurin yan katako da gurin yan rodi da sauransu duka dai a cikin wannan kasuwa ta Fanteka a madadin wa'an duka suka taimaka wajen ganin wannan shirya zo muku da kuma sashin Hausa na muryar Amurka Isa Lodi karake cewa sai kuma wani lokaci idan Allah ya sake sada mu
shirin BOE Hausa kasuwa akai miki done kasuwa
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
dan wana ina ma son ku da wannan lokacin suna na Reverend Annani Gajere daga Assembly of God Northern Nigeria zan karfafa mu yau cikin littafin Korintiyawa ta farko sura 15 aya 58 yana cewa don haka yayin wana kaunatattu ku tsaya a kai kuna himmatuwa da aikin Ubangiji domin kuwa kun san famar da kuke yi saboda Ubangiji ba banza take ba ina so in magana cewa ka karfafa abubuwan da ke faruwa yau a duniya irin ababen da muke fuskanta yau a duniya yana kira mu ne domin mu karfafa Yesu ya riga ya muna alƙawari ya da mun karfafa kowane irin jaraba kowane irin gode zo mana za mu zama masu nasara yau muna da mutane da ba su san darajar rai na dan adam ba muna da mutane suna ganin ran dan adam bai da wani tamani bai da wani amfani suna kashe rayuka muna ganin mutane wanda suna tasirwa suna kona gidaje suna yin ababen marasa kyau kai a matsayinka nan mai bi Isa Almasihu ka karfafa ki a matsayinka nan mai bi Isa Almasihu ki karfafa domin wata rana akwai albarka lada yana zuwa miki domin haka ina son karfafa ka a wannan rana ina son karfafa ki a wannan rana kada ka yadda zuciyanka ya karaya kada ki yadda zuciyanki ya karaya mu karfafa domin wata rana za mu tsaya gaban Ubangiji mu karɓi sakamako Allah nan da muke bauta mishi ba zai yashe mu ba ba zai kyale mu ba shi yasa kowane abu da ya zo wurin mu muna iya tsayawa domin mu samu karfafawa daga wurin Ubangiji don haka ina son gaya maka kai da kake nan Najeriya kai da kake nan Afirka da duniya gabaki daya cewa mu karfafa a cikin kowane irin abu da muke fuskanta jaraba da kowane din tashi hankali da yake zuwa mana mu karfafa rana yana zuwa wannan zai zama labari rana yana zuwa kuma za mu zama masu nasara gaban Isa Almasihu to ma ka dan uwana da yarwa tana cewa a kullum mu karfafa ta haka za ka samu nasara Ubangiji ina gode maka domin wannan kalmarka ka albarkace mu ka yadda kuma rayuwar mu ya zama kamar na karfafawa zuwa gare ka inda za mu tsaya ko da menene muna fuskanta a ƙarshen kuwa sunan ka zai samu ɗaukaka domin Yesu Kristi mai cetonmu amen
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan tarin fuka wato tuberculosis a Turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren jami'in lafiya Dr. Abubakar Sa'id Kanya. Likita barka da wannan lokaci.
To masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani game da tarin fuka.
Tarin fuka tari ne da yake kama bil'adama kuma yawanci farkon kamawan huhu yake tabawa. In ya taba huhu sai ya gaba da mutum ya ga tari da kuma fuka din wato lumfashi mai wahala. Kuma wata kwayar cuta nau'in bacteria da ake cewa Mycobacterium tuberculosis ita take kawo wannan tarin wanda farko yake kama huhu. Amma ba zai iya harbar sauran gurare a jikin ɗan adam. In ba a ɗauki mataki ba ko ba a sha magani ba zai iya harbar wasu sassa na jikin ɗan adam. Zai iya taɓa ciki abinda ake cewa abdominal tuberculosis. Yana taɓa gurare da yawa. Akwai ma abinda ake cewa miliary tuberculosis. Zai tattaɓa duka organs na mutum. Kai har ƙashi, kinga ƙarfin ƙashi na jikin bil'adama to tari zai iya harbuwa. Daga nan ya fita daga pulmonary tuberculosis ya zama disseminated tuberculosis wanda ya harbu ya tattaɓa gurare da dama. Shi kanshi wajen ba da maganin akwai abinda ake cewa multi drug resistant tuberculosis. In aka yi sakaki ko aka fara shan maganin aka daina ko kuma aka samu tarin yayi ƙarfi ma shi kanshi in an sha wasu magungunan na farko da ake fara bayarwa sai a kasa samun galabar cimma shi wannan ciwo. Sai an harhada wasu magunguna saboda wannan abin da ake cewa multi drug resistant an harhada magunguna amma kuma ba su yi tasiri ba.
Shin me ke kawo cutar tarin fuka?
To abin da yake kawo shi ciwon tarin fuka idan mutum ya harbi da ita wannan kwayar cuta ta Mycobacterium tuberculosis bacteria ce saboda misali ko wani shi ma ne laruren sun haɗu an cakuɗu ko a guri mai cunkoso inda ba iska ta hanyar lumfashi ko tari ko yayi kaki ya tofar din nan ba abin ne ba ya bushe ya shiga iska ta hanyar iska ake ɗauka so za a iya kamuwa da wannan larura. Kuma daɗin daɗawa musamman in ba tsafta a gurare gurin cunkoso jama'a ta yi yawa ana tare kamar misali gurin irin da ake cewa gurin gyaran hali jama'a da yawa ko haka duk wani taro nau'i na taro da za a taru da yawa jama'a lumfashi yana haɗuwa kuma da mai larura ko yayi kakin kamar yadda na faɗa ko tarin haka baya rufe bakinsa ko hancinsa ko yayi atishawa duka za akwai za a iya kamuwa da wannan larura ta tuberculosis tarin fuka.
To likita menene alamomin tarin fuka?
Alamomin tarin fuka suna da yawa. Na farko akwai shi tari din da lumfashi haka da wahala ko ciwon kirji ko kuma dan zazzabi haka ba mai zafi da yawa ba ko kuma da daddare mutum ya rinka guni bayan sa ya jike ko mutum ya kajin kasala ko ya jima kwata-kwata baya marmarin abinci. Duk wannan alamomi ne na tarin fuka. Kuma tarin yawanci daga abin da ya ba kowane tarsi wanda kamar ya wuce sati biyu daga sati biyu abin da ya sama mutum zai rika kakar da majina. Kuma daga cikin alamomi na tarin fuka shi ma mutum zai rika rama za a ga yana ramewa.
To likita su ya suka fi cin karo da cutar tarin fuka?
To tarin fuka zai iya kama kowa, zai iya kama babba, zai iya kama yaro wanda misali da yake masu kamar ciwo na larura mai karya garkuwan jiki suna da suma kamar risk na kamuwa da wannan ciwo. Musamman saboda dama ana ci kamar su ciwon ɗan jumai.
Shin mai fama da tarin fuka zai iya yaɗa ta ga jama'a?
Kwarai kuwa wanda ya kamu da ciwon tarin fuka zai yaɗa shi ga al'umma. Ai na yi bayani sosai ana yaɗa shi contagious kuma airborne ne da ake yaɗa shi ta hanyar iska. ko limfashi.
To likita, yaya ake kula da mai fama da tarin fuka?
To yadda ake kula da mai ciwon tarin fuka, na farko dai a gano din cewa tarin fuka din ne, ta hanyar gwaji za a iya karɓar kakinsa a gwada ko a yi hoto shi ma na abin da ake cewa x-ray a gwada a tabbatar cewa ciwon tarin fuka ne. In shi ne sai a ɗora mutum akan magani wanda zai riƙa sha na tsawon wani lokaci. Wannan ya fara shan magani insha Allah na bayan wani lokaci zai samu sauki, zai warke.
Shin me abu na farko da ya kamata mutum ya yi idan yana tari?
In dai mutum yana tari har ya wuce sati biyu, to sai ya je ya ga ma'aikatan lafiya a duba shi, a karɓi kakinsa a gwada. In ta kama a yi masa hoto a yi, a tabbatar cewa ba tarin fukan ba ne. In kuma an ga tarin fukan ne kamar yadda na faɗa, sai a ɗora mutum akan magani da ake sha.
To likita, musamman ma a ƙasar Hausa ko kuma a karkara, sai ka ji an ce idan mutum yana tari a dafa mishi kadangare. To likita, shin cin kadangare na ɗaya daga cikin hanyoyin magance tarin fuka?
To gaskiya, kamar yadda kika da mai ke ce cin kadangare ko yana maganin tarin fuka, babu a kimiyance mu ba mu san wannan ba. Mun san cewa mutum yana tarin fuka akwai magunguna sahihai da aka tabbatar da ingancinsu tun da ma shekara aru-aru da suka wuce. Ana asibitoci ana ɗorawa a ba mutum magani ya sha na tsawon wasu lokuta, kuma wannan magungunan yawanci da ake da kyauta ne ake ba da su.
To daga ƙarshe, wace shawara zaka ba wa masu sauraronmu don kare kansu daga cin karo da tarin fuka da ma sauran cutuka baki ɗaya?
To shawarwarin da zamu bayar ga masu sauraro domin kariya daga ciwon tarin fuka, na yi bayanin cewa yawanci cinkoso, rashin tsafta, ko mutum yana da tarin yana kaki ya tofar barkatai, ko tari ba a rufe baki, ko su atishawa ba a rufe hanci, duk wannan zai sa a ɗauki ciwo. In har mutum yana da lura kuma yana ma'amala yana cakuɗuwa da mutane, saboda haka kin ga dole a kiyaye da tsafta da kuma mutum in zai yi tari ya rufe bakinsa, ko in zai atishawa ya rufe hancinsa, domin in yana da larurar kada ya harbe waɗansu, tunda ciwo ne da na faɗa za ya ɗaukan shi ta hanyar limfashi. Sannan kuma babbar kariya lokacin da aka haifi jariri sati na farko, akwai allura da aka sani ake yin ta, wato BCG, tana ba da kariya daga kamuwa da ciwon tarin fuka.
Masu sauraronmu, kada da ya ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Abubakar Sa'id Kanya, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com, da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.